Yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Dama masu sauraron shirin yau da gobe da wannan lokacin Juma'a 25 ga watan Satumba. Assalamu alaikum, barka da warhaka. Kuna jin shirin ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da 16, da kuma ta internet a dandalin voa.com da voahausa.com. Masu gabatarwa
Jamila Kabiru Fage
da Sarfila Hashin Gumel
da kuma ni Halima Jimrau.
Yau baki ɗaya shirin yau da gobe ya mai da hankali ne kan ibtila'in da ya fada wa alhazai masu yawan gaske a ƙasar Saudiya a jiya Alhamis.
Jakadan Najeriya a ƙasar Saudiya Ahmad Umar ya yi magana kan wannan batu.
Alhazai kada su ce sai sun fito lokaci guda, duk lokacin da a fita alhazai su zori su fita a rukuni-rukuni.
Karin maganarmu na yau ma a kan al'amarin da ya faru ne a ƙasar Saudiya.
Kuma wannan abu da ake gani idan muka duba mu a Hausance shi ne ake masa kiran magana nan da cewa inda tsautsayi ruwa a faranti ma sai ya ci mutum.
Za mu buɗe muku layin waya mu tattauna da ku kai tsaye akan maganar cinkoson jama'ar da ya jawo mutuwar dimbin alhazai. Za mu so mu ji irin shawarwarin da za ku ba wa hukumomi da kuma alhazai domin ƙara ɗaukan matakan kiyayewa da kuma taƙaita kasadar afkuwar irin haka nan gaba. Za mu tattauna tare da wakilinmu Nasiru Adamu El-Hikaya wanda yanzu haka yana Saudiya, kuma muna tare da shi a nan ta wayar talho. Duka cikin shirin yau da gobe.
Jakadan Najeriya Ahmad Umar ya yi wa Usman Kabar ƙarin bayani kan bala'in da ya faru jiya wanda ya sanadiyar mutuwar alhazai sama da 700 wanda suka hada da 'yan Najeriya da Nijar da dama.
Wannan abu ya faru gaskiya gabradi ya zo daga tata, kuma ba shakka abu ne mara daɗi. Abin nan ya faru jiya kuma da rana, suna ta ƙoƙari a tantance kuma su kansu gwamnatin Saudiya din suna ta ƙoƙari, kuma su ma suna buƙatar lokaci domin tantance su wawware a gane wannan waye wannan daga ina ya fito, domin a sanar da mu kanmu a nan kuma mu sanar da ragowar hukumomi na ƙasashen mu da sauran. Abu ne ba za a yi saurin zartar da hukunci ba har sai lokacin da aka tabbatar cewa ga abin da aka gano ko ga abin da aka gano da tanidaga waɗanda suka rasa rayukansu. An kira mu daga nan ma'aikatar harkokin ƙasashen waje, kuma daga can fadar shugaban ƙasa an kirawo a ba da shawarwari ko kuma ana tambaya a kan wannan al'amari.
Da wani kira kuke da shiga alhazan da suke mahajjata na bana, musamman kan wannan abu da ya faru da ƙila wani abu da kuke son ku je hankalinsu a kai?
Na farko, alhazai kada su ce sai sun fito lokaci guda, ba ma irin lokacin da rana ta ƙwallo. A Saudiya yanayi yanzu ba ya da kyau, ana zafi matuƙa da gaske. Su fito ba sai lallai an ci zawali ba, duk abin da zai kawo rashin lafiya ko rashin rai to addini ya kawo sauƙi ta tare da shi. Duk lokacin da a fita alhazai su zo su fita a rukuni-rukuni, duk gaba ɗaya su san juna. In an je an gama jifa to a tsaya a waje guda, yanda har a gama gaba ɗaya kuma a koma waje guda ɗaya. Ko wani abu ya faru ko wani ya ɓace za a iya gane waye wannan. Duk alhazin da zai fito jifa ya yi ƙoƙari fakin ya riƙo ruwa a hannunsa kwalba biyu inda hali zuwa uku.
Me yasa?
Abin da yasa saboda zafin da ake yi yana sa nan da nan mutane suna jin kishirwa. Kishirwa kuma wanda in ta yi karanta za ka iya da barazana ga rayuwarmu. Gani Allah ya zan da su rasu. Allah kuma mu kuma Allah sai Allah kuma ya sa a yi rago aikin da ya rage lafiya. Salamu alaikum.
Nan ka rasa shi kai kira bai amsa kira ba sai mu.
To Jamila, kamar yadda aka ji jakadan Najeriya ya wannan bayani, na yi ƙoƙarin neman ko kuma in samu jakadan jamhuriyar Nijar a can Mama Umaru, amma na yi ta buga waya tana buga amma ba kowa a kusa.
Ba a same shi ba.
Ba a same shi ba sai dai nan gaba.
To karin maganarmu ta yau ita ma akan tana alaƙa da bala'in da ya faru a ƙasar Saudiya. Karin maganar ita ce inda tsautsayin ruwa a faranti ma sai ya ci mutum, inda tsautsayi ruwa a faranti ma sai ya ci mutum. Kamar kullum mai yi mana bayani shi ne Malam Aminu Maidawa, Aminu Ibrahim Maidawa Fage.
Karin magana.
Inda tsautsayi ruwa a faranti ma sai ya ci mutum. Watan abu ne kake ganin kafi karfin su sama da kasa ko ta ko ta halin kaka zaka je ka wuce shi. To amma ka manta da cewa ba karfi ne ba ba kuma wayo bane ba basira bace ba. A'a za kai ka wuce shi ne halin alin amma kuma kake ganin in yazo da ajali to kana taka tiran nan kana faduwa sai ka mutu kaga ruwa a tire ya ci mutum. To wannan mutuwa da aka yi ta Saudiya da ta taso gabaki ɗaya idan muka duba ta haka tunda abu ne wajen jifa kuma an ce mutane ne suke wucewa kuma wannan aikin haji an ce an hatsa wajen mutum kusan mutum miliyan 5 to kuma mutum miliyan 2 ne duk inda za a samu mutum 1000 a ce 2 ko 5000 sun zo guri za su wuce to ko ba komai yana da kyau a ce wannan wurin yana da fadi to duk fadin wurin nan yana da haka mu kuma mutanen mu muna da karancin bin doka da oda kuma Allah ya kaddara wannan abu amma mu daina kawo ganin cewa kamar hukumar Saudiya ba ta dauki mataki ba ko ba ta da kishin kula da al'umma domin tana da kishin kula da al'umma idan an duba yanzu da aka yi na aikin kwanaki satin da ya wuce abun gini ya fado kun ga ba a dade ba ko in banda kasar Saudiya duk duniya ba kasar da za ta biya kadiya a cikin kwana uku aka tabbatar da na kai mutu sai da aka zo har kasashe na Afirka aka je har garin jihohi aka je har local government aka je har state aka binciko aka ga waɗannan da ahalin su da abu aka fada su da abun su kuma wannan abu da ya faru mu abin da zamu ƙara rumusar da al'umman mu dole ne dukkanin alhazai kulliya waɗanda suke zuwa aikin hajji su dinga bin doka da oda kuma za a sake sabon kirkirar yanda za a yi alhazai su dinga yin jifa ba tare da ciko wannan ba dole ne abin nan ko ba a yi wannan ciko ba idan aka je da ana samun irin wannan sekon sai ku ga alhazai hudu ne suka mutu biyar sun mutu an yi tsanani a ce 10 amma yanzu a ce a lokaci ɗaya mutum 700 sun mutu akwai aya tambaya da kaifin tunani na yaya ake su al'umma suka fiya kowa ya shigar da san zuciya dama san zuciya bacin ranta da ba a shigar da san zuciya ba wannan abubuwan da tsautsayi Allah ba zai kawo shi ba duk da dai kowace mutuwa kowane rai yana da dalilin tafiyarsa kuma ita mutuwa kwaya ɗaya ce sababi ne da ita da yawa wani da yankan farce ma sai ka ga ya mutu ba sai an je aikin hajji ba kuma sai an yi taimako ba yanzu ki duba ki ga kar mu kaita da nisa aikin hajji da duniya ta taru mu dauki da na izan wannan mutumin da Allah ya masa raisuwa na irin ayatul lahi lahi kumin lokacin da ya mutu sai da aka samu jiragen sama suka dinga feshi ruwan sanyi amma duk da haka hakan wa'ansu sun mutu to wannan ku da ya zama aikin hajji ya kamata mutane duk duniya duk kasar da za ta tafi nan gaba da za a shiga a dinga sa musu suna bin doka da oda a san iya adadin mutanen da za su dinga fita idan ma zai yiwu a ce duk mata idan za su fita a rana kaza mata ne za su fita jifa maza kaza kaza ko kuma a mutum kaza kowace shiya fa ana fitar da shiyar su ana fitarwa nan shiya an san kun so kuku kaza nan ma an san kuku kaza ga iya adadin da ba zai bada cikowa ba ba iya adadin da wani ba zai taka wani ba kana ganin dan uwan ka zaka take shi kuma ba a san ranka ba wani kuma a'a matsacce a murgina nan numfashinka ya dauke saboda haki da nishi da sauransu wani yana da asma wani babu to duk dai bayan da ba za ta zo ba to irin waɗannan mutuwar shine ake cewa inda tsautsayi ruwa a tire ba sai ya ci mutum to mu dai wannan dai mutanen mu sun yi shahada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ga dukkanin ƴan uwa musulmi da muke duk duniya kuma wannan intila'i da ya faru da ƴan uwan mu to a addinance muna musu kyakkyawan fata kamar yadda muka gani muka ji tarihi muka tabbatar da cewa duk wanda Allah ya sa ya irin wannan to Allah ana kitin san yayi shahada mu ma Allah ya samu samu irin tasu kuma Allah ya samu cika da imani
karin magana
Sarfilu da Jamila mu ma daga nan muna mika ta'aziyya a madadin kowa da kowa a sashen Hausa muna mika ta'aziyya ga iyalai da ƴan uwan waɗanda suka rasa rayukan su cikin wannan al'amari na jiya
Allah ya ji kansu ya gafarta musu Ustazin su Karrahama
yawa kamar yadda muka bayani da farko yanzu haka muna tare da wakilin mu Nasiru Adamu El Hikaya wanda yana kasar Saudiya Malam Nasiru salamu alaikum
Wa alaikum assalam wa rahmatullah adalima
To muna tare ko to nan gaba kadan zamu waiwayo ka da kuma mun kama na bayani masu saurare su ma sai su kira mu tattauna tare mun gode
To madalla
Shirin yau da gobe kuke saurare daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne na kiran mu kai tsaye ta wayar tarho domin ku yi tambayoyinku ko kuma ku ba da gudunmawar ku. Lambar da za ku kira ita ce 202-205-2655. Wato lambar ita ce 202-205-2655. Amma kafin a kira sai an sa alamar tarawa wato class sannan a ƙara ɗaya. To Malam Nasiru, salamu alaikum. Da yawan da aka ce da yawan menene? Da yawan hada gara, yawan sallama ko?
Kwarai da gaske ko kuma wai menene gara? Da yawan fada gara, yawan gaisuwa ba.
Yawa, to Malam Nasiru, yanzu haka kana ina a kasar Saudiya?
Yanzu haka ina nan a tantunan mu na inda daga nan ne ake tafiya wajen jifar Shedan dinnan. Ina tare da Simbin Alazai, ga suna wasu sun dawo daga jifa suna hutawa, wasu kuma suna kokarin su sallar magariba su kama hanya su je jifa a wuni na biyu.
Ya wato bayan abin da ya faru, bala'in da ya faru jiya, kamar yadda ake cewa baya bata kadan, ko akwai wani ƙarin bayani, wani ƙarin hasken da zaka iya mana?
Wato abin da ya faru za a iya cewa zuwa yanzu kasashe sun fara faɗan yawan adadin mutane da suka rasa a wannan akasi da ya faru, inda ake tabbatar kasar Iran na cikin waɗanda suka ba da sanarwa ita ce yawan alazai da alazai mutum 131, inda kasar Morocco daga Afirka ta Arewa take da mutum 87, yayin da ita kuma Najeriya da ake tabbatar tana da mutane da daman gaske da suka rasu. Har yanzu tana cewa ‘yan jarida da manema labaru su yi haƙuri tukunna sai an ƙara bincike kafin a sanar da yawan mutanen da suka rasu.
Yau Malam Nasiru, ban tara numfashinka ba, amma sunan hukumomin Saudiya kamar ba su ba da adadin mace-macen da aka samu na kowace ƙasa ba?
Ba su fidda adadi ba, sun fidda gaba ɗaya ne, wato ma'ana sun yi lissafin dukkan mutane ne ba tare da ware ƙasashensu ba. Wato inda suka fidda adadin nan na 717 na waɗanda suka rasu, wannan kuma ya saura-saura ƙasashe su tantance mutanensu ne ko kuma mutanen wata ƙasa ce daban.
Jamhuriyar Nijar ma akwai bayanin cewa kamar an samu mutane 19, ko kana da wannan labari ko kuma an samu wani ƙarin bayani kamar sun yi haka ko kuma me ake ciki?
Wato babu shakka ba zan ce babu mutanen jamhuriyar Nijar ba, don na ga hotuna ma da suka nuna har 'yan jamhuriyar Kamaru ma suna cikin waɗanda suka rasu. Wato ba na akwai wani likitan alazai da ya ɗauko hotunan gawaki waɗanda tabbas akwai alamu na ƙasar Kamaru ma a cikin mutanen da suka rasa rayukansu. Idan abin da dama ya shafi Najeriya, ya shafi Nijar, ba mamaki sauran ƙasashen nahiyar Afirka ta yamma ma al'amarin ya rutsa da su. Ƙasashenmu na Afirka bakakin fata zuwa yanzu su ne ba a ji daga gare su sun faɗi adadin mutanen da suka rasu ba, sai dai Najeriya ta tabbatar da cewa alhazanta da dama sun rasu, amma ba za ta faɗi sunayensu ba tukuna.
Safili da Jamila, kun ga irin matsalolin da muke fuskanta idan da a ce hukumomin ƙasashenmu sun gane. Idan abu ya faru irin haka a hito kawai a waɗi gaskiya, amma sai kiga ana ruhuwa-ruhuwa,
ana rufewa ba gaskiya,
ana rihewa, kuma za ka ga komi yawan waɗanda suka rasu, aka rasa rayukan da aka rasa, ban san dan me hukumomi sai su ba da ɗan adadi kaɗan wanda bai kai wancan ba.
Alhali yanzu su faɗa gaba ɗaya, yana da kyau ƙwarai da gaske. To wani mataki aka ɗauka yanzu na cewar wannan abin bai faru ba a yau kenan, tunda har yanzu ana zuwa jifan Shedan?
To Malam Nasiru, kana ji?
Ina ji sosai ma. Wato yau na je wajen jifar Shedan din nan, na lura jami'ai hanyoyin da suka tattare din wannan karan su kuma a yau sun sake waɗannan hanyoyi, kazalika kuma sun daina yawan tattare hanya da wato yiwa alhazai tsawa, sun koma gefe guda suna lura ne da alhazan maimakon su dinga irin maganar su nan yalla ya haji, yalla ya haji, ya haji. To irin waɗannan dai yau dai gaskiya ba a yi irin wannan ba. Bayan haka ma sun yi ƙoƙari inda suke fesa wa alhazan ruwan sanyi saboda tsananin zafin da a ma'auni na degree centigrade da ake kusan 48
da
ainu wanda ya sa ƙarfin alazin yake karewa wanda idan da an samu irin wannan turmutsi to ba shakka rashin ƙarfin jikin alhazai wato ba su da kuzarin da za su iya gwagwarmayar tserar da kansu wasu yin sun faɗi ba za su iya tashi ba wanda zai ka da jirgin an tashi su sai shiga numfashinsu ya ɗauke kuma sun rasa rayukansu.
Yawa kenan Malam Nasiru, da gaske ne dai magana toshe hanyar da aka yi tunda an ce wai hanya aka tare ko wani babban jami'in gwamnatin ƙasar ne saboda shi dai wai aka toshe hanya sai masu zuwa da masu komawa suka haɗu.
Ba haka ba ne. Wato abin da ya faru a can kusa da gadar ko kuma in ce kusa da inda ake jifar shedan ɗin nan akwai tantunan alhazai 'yan gata na ƙasashe daban-daban. Shi kuma har da Najeriya suna ɗaya daga cikin masu sayan waɗannan tantuna masu tsadar gaske da suke da in kika ga tantuna ma wato a da yau za ki mamaki don kusan ɗakuna ne ma kawai da mutum zai iya rayuwa. Akwai na'urorin sanyi da komai fiye da inda kuma alazai na gama gari wato Talakawa ke zama kenan da ke kusan kilomita 5 daga inda ake jifar kenan ɗin. To bidiyon wannan wajen da 'yan gata suke akan tattara hanyoyin hana alazai su shigo domin su kar su takura waɗannan alhazai 'yan gatan. To amma lallai abin da ya faru shi ne alhazai suna tafiya kan hanya ɗaya sai wasu alhazai waɗanda suka gama jifa maimakon su zagaya su biyo ta hanyar komawa sai suka dawo ta hanyar da alhazai waɗanda ya kamata suke tafiya don su yi jifa suke bi. To wannan ya kawo sai aka yi gamayya inda sanadiyyar ture-ture da aka yi a wajen wanda har akwai alhazan jihar Lagos a wannan lokaci waɗanda zan iya cewa kamar su ma suna kokari su je su yi jifar abin ya rusa da su da dama. A nan aka samu matsalar tsari da gaske da ya shafi har mutanen Najeriya.
To Allah ya ji kansu. Yawwa yawanci Malam Nasiru, idan irin haka ta faru za ka ga alhazai ake ɗora ma laihi musamman idan ka duba abin nan da ake kiwa to kafofin sadarwa na zamani su social media irin su Twitter su Facebook. An ce ana ta tafka muhawara tsakanin masu ra'ayin da suka sha bamban. Wasu suna cewa laihin 'yan Afirka ne saboda 'yan Afirka ne ba sa bin doka, ba sa bin oda, ba sa jin magana. In ma an ce ku tsaya nan ba za su tsaya nan ba. Kai da kake can me ka fahimta, me ake ciki?
Wato gaskiya wannan magana ce kawai da yake kusan 'yan Afirka da yake ba su fiye yawan magana ba kuma ba su da kafafen labarai masu ƙarfi da za su iya magana a duniya su bayyana ra'ayoyinsu. Kuma ana ganin kamar su ne ƙasashe da ake kira na uku a duniya wato ƙasashe masu tasowa kenan. Sai sa idan irin wannan lamarin ya faru suke zama kamar karamar danga mai saukin ketara. Don idan kika duba yiwa kusan zan iya cewa yawan alhazai ai da suka rasu zuwa yanzu inda 'yan Afirka ne suka haddasa wannan inda daga Afirka ɗin za su fito. Inda Iran ciki da mutum 131. To in ga so daga nan ba gaskiya ba ne. Ila iyaka dai 'yan Afirka suna tafiya kan layinsu wasu suka zo suka sha gabansu wanda ya yi sanadiyar masu tafiya dama duk inda gamayya ta faru. Wato idan ka biyo hanyar da ake tafiya kai kuma kana ƙoƙarin koma dole a samu turereniya. Wannan abin da ya faru kenan. Alhazan nahiyar Afirka musamman ma Aliyu kamar yadda na faɗa miki ɗazu na Najeriya sun kai su ne na kuɗi mafi yawan alhazai a duniya. Banda ƙasar Iran, Pakistan da Indonesia, Najeriya ita ce ta kuɗi mafi yawan alhazai a duniya ma gaba ɗaya.
Yawa Malam Nasiru, haka kuma akwai batun cewa duk da ayyukan da hukumomin Saudiya suke na faɗaɗa wurare ko kuma tsara kamar nan wajen jiha ɗin a tsara a yi hanyoyi inda za a bi ba tare da cunkoso ba, akwai masu ra'ayin cewa duk gyare-gyaren da aka yi dai kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba.
Wato idan aka tafi wato aka yi yawa a kan waɗannan hanyoyin babu shakka zaki ga kusan wani lokacin ma kawai hanyoyin an tsaya ne kawai cak a waje ɗaya ba ikana sama ne dalili saboda tsananin yawan mutane. Wato sun samu da waɗannan hanyoyin da ake tafowa zuwa wajen jifar shedan ɗin an ƙara faɗaɗa girmansu. Kada a yi su cikakku ta yadda mutane za su iya walwala wajen tafiya. Amma kusan wato halin ko ma lafiya kalolin suna tafiya irin waɗannan hanyoyin za ka ga wasu na cin dindiniyar juna wasu takalmansu na fita saboda tsananin yawan mutane da kuma hanyoyin ba a yi su da fadin gaske yadda mutane za su iya tafiya cikin walwala ba. Amma tabbas inda ake jikon shedan din waje ne mai fadin gaske, hawa ne ma akwai hawa na ɗaya na biyu na uku na hudu, inda har ma mutane suna amfani da na'urorinsu na waya wajen ɗaukar hotuna hotunan zarzance na katin hoto da na bidiyo. Wannan ya nuna kenan akwai walwala a asalin inda ake yin jifa, don haka nan can ba zai iya yi ba a take mutane a wajen ba.
Eh, sai dai hanyoyin ne a matse. Eh, yawa. Yau Nasiru ga kira mun samu daga Nasarawa. Assalamu alaikum, wake magana?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam wa rahmatullah ta'ala barakatuh.
Eh, ajiya kina tare da Bashir Tela ne daga Lai Nauyuka a cikin garin Lafiyan Bare-bare headquarters jihar Nasarawa.
To Malam
Bashir, na kungiyar murya Nasara na karamin hukumar lafiya.
To Malam Bashir Tela, muna jin ka. Ga Nasiru, tambaya zaka mishi ko jaje zaka yi, ta'aziya zaka yi, shawara zaka bada, duk dai muna jin ka.
Eh, da farko dai zan bada ta'aziya zuwa ga dukkanin musulmai da kuma iyalan waɗanda wannan abin ya faru da su, da fatan Allah zai kara musu hakuri, su kuma Allah ya gafarta musu. Sai kuma shawara shi ne, inda son samu ne a gaskiya ana samun cinkoso sosai, da son samu ne yana da kyau a ce duk alhaji da ya je wannan shekara mai zuwa kar ya tafi wani shekara, ma haka duk wanda ya tafi da kar ya je wani shekara mai zuwa. Ina a gani na idan aka yi haka gaskiya za a samu sauki, kuma yana da kyau hukumomin sauki su ɗauki kwakwaran matakai, ana akan iya samun irin wannan akai akai, ba wannan ba wai shine karo na farko ko na biyu ba. Yana da kyau don Allah su sa a yi kokari a dakile wannan abubuwan, don kuwa gaskiya alhazai suna mutuwa, da fatan Allah zai sa mu cika da kyau da imani.
Amin ya Allah. Mun gode sosai Malam Bashir Tela daga Nasarawa, muna gode. Yanzu za mu Kaduna. Mun gode. Yawa Malam Nasiru, ka ji bayanin shi. Yanzu akwai kira daga Kaduna. Salamu alaikum, waye daga Kaduna? To Malam Nasiru, ka ji bayanin da Bashir Tela ya yi?
Eh, Bashir Tela, na Allah da mun gaude da yi wannan ta'aziyar, amma abin da yake faɗa na wanda ya ji bana kada ya kai irin nan ba hanya ce ta magance wannan lamarin ba, domin ba zai hana yawan alhazan da aka ware wa kowace ƙasa su zo ba. A nashi mara Najeriya an ware mata mutum 76,000 ne. To 76,000 nan
ko ban tare numfashinka ba Nasiru, amma a cikin 76,000 nan da za a tantance tsakani da Allah, akwai wanda ya je sau 10, sau 15, sau 20, akwai waɗanda kuma sun nemi zuwa na farko ba su samu tahiya ba, idan da za a tantance.
Kuma idan da ba dan gwamnati ta sa hannu ba wannan karan wajen ba za su biya wa mutane ba, ai da sun fi haka.
Wato abin da nake nufi, yawan mutane ake magana wajen turere ne, ba wai damar zuwa aikin yadda nake magana ba.
Wai ka gane wanihin wannan, kamar da a ce duk wanda ya je sau ɗaya kai ya koma, idan da an lissafa yawan waɗanda yanzu haka suna nan Saudiya, waɗanda sun je sau uku, sau huɗu, sau biyar, da su ba sa nan, da kaga an samu ragowar
mutane. Ɗaya daga cikin hanyoyin da za a iya samun wannan ragowar.
Sai a ba wanda bai taɓa zuwa ba, su sai a ba su dama, wato zuwansu na farko sai su su je.
Wato a Halima zan iya cewa wasu jihohin haka suke yi, babu shakka idan aka zo aka yi zaɓe, kamar ma ƙuri'a ake yanzu fa wajen tafiya aikin yajin nan, sai ka zo ka yi tanki-tanki, ka samu nasarar cin wannan zaɓen, sannan ka samu tafiya. Ba ka samun kujeru yana da wuya, amma wani abu da na lura da shi wanda mutane da yawa ba su sani ba, akwai alhazai da suke shigowa ma ba tare da izini ba. Ana cewa mutum miliyan biyu ne suke aikin yajin nan, amma ina ganin mutane da za su kai miliyan huɗu ma. Saboda ko da wannan tantunan namu akwai waɗanda ba su da wajen zama, saboda bai su biya tantin ba, suna nan rarrafe da irin hukumomin nan su lima wanda za su daga kamar wajen mafaka suke juya a jikin alhazai.
Akwai masu bi taɓa rauni a hanya kenan su shiga.
Wato saboda Allah zai share waje zauna kenan, suna nan a zagaye.
Yawa, to Malam Nasiru ga kira, ga wani ya kira daga Kaduna, bari mu je. Assalamu alaikum, wake magana daga Kaduna?
Wa alaikum salam, Hajiya Halima Jauro da kuma sauran ƴan uwa, ina muku barka da aiki, barka da warhaka.
Barka dai, kai ma barka da warhaka, wake magana?
Sunana Akarami daga Shir Aukar Mamun Gomaye Kaduna, shugaban ƙungiyar murtala na ƙasar rikin jihar Kaduna.
To Akarami, muna jinka. Nasiru ma da ke can Saudiya yana jinka.
To farko dai mu ƴan kungiyar mutalaka na kasa gabaki da ƙarshen zai dubala muna ma ƴan uwa musulmai ta'aziyya. Sannan kuma ni Haji Abubakar ta tambaye shi Nasiru Alkaya shine inda zai yi da Allah ya gama hukumomin Saudiya cewa ya kamata a ce akwai wani babban amsa kuwa ko kuma speaker tunda ita hukumar Saudiya tana da CCTV da aka ce wurin guda 2500 ko 2000 ne ya kamata tunda suka fara ganin alamomin turmushin nan sai sanarwa wannan asakuwa a ce waɗanda ke irin masu tafiya sai a sanar su cewa kowa tsaya inda yake kansu ci gaba da tafiya waɗanda ke tahowa nan su mu a ce su dakata. Ina ga akwai wannan communication din ko sanarwa din zai kai ga saukin masu tafiya da masu dawowa din a nan dakata wanda ko da hanya ce za a bude a ce to ko annan irin exit din nan hanya da ake zuwa ta hanyar emergency sai a ce wa su yanke su bi nan wurin. Amma rashin communication sun cewa a dakata din nan ina ga shi ke kara kawo irin wannan wanda ko da mutum bai san kawarwa bai kai kan shi wanda kuma ba zai inga ba zai ba ba har a zo a turmushe shi. Ubangiji Allah ya kiya gaba, Allah ya gawata musulmai ga baki daya, ubangiji Allah ya kiya gaba. Nagode.
Amin. To mun gode sosai Mala Akarami. Mala Nasiru kaji ko?
Eh wato Mala Bali ma Akarami yayi daidai ko wato abu ne na faruwa ne kamar kintawa da bismillah. Waɗanda abun zai rutsa da su kusan cikin minti daya a kalla za a ga mutum 100 ko 200 ko rasa rayukan su a sakamakon irin wannan matsala. Kuma Halima abinda zan so in faɗa a gurgurde asibitocin Saudi Arabia wato wani likita mu na Alhaji ya nuna suna nuna bambanci wajen kula da 'yan nahiyar Afirka idan an kai su waɗannan asibitoci a sakamakon irin waɗannan matsalolin. Har ma sukan sa wasu su rika kalmar shahada kawai kamar an haƙura da su kawai ma mutuwa za su yi ba tare da an kula da su ba.
Ai gaskiya Malam Nasiru yau zan balo zan baro ta anan tsakani da Allah da ba dan albarkar masallatan nan na Makka da Madina ba da kuma albarkar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ina ga har tashin duniya ba za a samu wani baki da zai ce za saboda duk wanda yaje inda kai baka hata ne kana gani abin da ake ma sai dan an ganka da passport din America inda kana da passport din America kamar za a haɗiye ka. Wato lokaci ya yi Malam Nasiru ba mu to kai bayani dai kai bayani sosai masu saurare kuma na tabbata sun gamsu da bayanan da kai da fatan Allah ya kiyaye gaba waɗanda suka riga mu kuma Allah Ubangiji ya ji kansu ya gafarta musu ya kuma sa sun yi shahada.
Amin kuma ne
to Jamila da Safiru duk suna jinka da Daniel da Misha duk suna jinka.
Alhamdulillah. In a place that was brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In a place you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there. If you care enough for the living, make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. Thereby equalize.
To masu saurare iyakacin shirin kenan sai kuma ranar litinin war haka inda za mu ji Jamila daga New York. Jamila da Lalu insha Allah.
Insha Allah.
Yau wanzu a madadin
Sarfila Hashin Gumel
da Jamila Kabiru Fage
da Daniel Brown da Misha a madadin su duka ni Halima Jumro ke sallama da ku ma assalam.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.